Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mitar 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba 30 ga watan Mayu shekarar 2018 Hafsat Bello dan mai sauraro ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya
ɗan sanda a babban birnin Ukraine sun ce an harbe aka kashe wani dan jaridan kasar Russia halahira Ma'aikatan sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta da kuma na masu saukar ungulu sun kai wasu sabbin farmaki akan kungiyar Hamas. Kana wasu 'yan sandan Afghanistan sun mutu a cikin wani hari da aka kai a helkwatan ma'aikatan harkokin cikin gidan kasar a birnin Kabul a yau Laraba.
To kanin labaran duniya kenan. A Najeriya shugaban kwamitin harkokin cikin gida na majalisar wakilai ya canza shiga. Ko menene dalili?
Don APC na gani ba su da shida na demokaradiyya ana kama kariya duk abubuwan da yake yi sai wanda su dama su suke da su ko wannan congress zaɓa da su kai ya nuna duk tarihin cibiyoyi ba taɓa samun wannan kaman kariya ba
A Jamhuriyar Niger kuma kungiyar Izalatul Bid'a ce ta yi kira ga mutane kan bin shugabanni
su yi da'a wa shugabanci su ba shugabannin su haɗin kai kada su yi musu tawaye
za kuma ku ji halin da jama'ar garin Obodi dake jihar Anambra ke ciki biyo bayan harirrika da ƴan bindiga ke ta kaiwa a yankin daga nan kuma Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo mana da shirin sa na himma ba ta garago muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email amma duk wannan sai bayan labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Yan sanda a babban birnin Ukraine Kyiv sun ce an harbe aka kashe wani dan jaridan kasar Russia Arkady Babchenko wanda ya arce daga kasar sa akan abin da ya kira tsangwamar siyasa halahira kisan da Prime Minister Ukraine ya zargi Moscow da aikatawa. An harbe Babchenko ne a bayan sa a kofar gidan da yake zaune a Kyiv a ranar Talata bayan da ya dawo daga cefanin kayan abincin sa a cewar hukumomin Ukraine. Abokan aikin ɗan jarida mai shekaru 41 da haihuwa sun bayyana kaduwarsu ga mutuwarsa kuma hakan ya ƙara tankiya tsakanin Russia da Ukraine wanda alaƙar su ta riga ta yi tsami sakamakon kwace yankin Crimea da Russia ta yi da kuma marawa 'yan bindigar 'yan aware baya a cikin wani mummunar yaƙi a gabashin Ukraine. Wani saƙo da ya aiki a shafinsa na Facebook jim kaɗan bayan labarin mutuwar Babchenko. Prime Minister in Ukraine Volodymyr Horisman ya ce ya yi imanin gwamnatin Russia ba za ta yafe masa akan son gaskiyarsa da kuma matsayinsa na neman adalci ba. Amma a can Moscow kuwa kwamitin binciken Russia na nisanta fadar Kremlin da wannan kisan yana mai cewa ya kaddamar da bincikensa akan mutuwar Babchenko. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta da jiragenta masu saukar ungulu sun kai wasu sabbin farmaki ta sama akan kungiyar Hamas a cikin daren jiya a zirin Gaza yayin da jiragenta mara matuka da ke tare makamai masu linzami suka gano wasu makamai da aka harbo daga yankin Falastinawa. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce farmakin yana auna wurin kera rokoki da harsashai da kuma tungar sojoji da inda ake horar da su. Bangarorin biyu sun buɗe wa juna wuta tare da kai farmaki a jiya Talata a cikin wani rikici mafi girma tun bayan yakin kwanaki 50 da suka taɓa yi a cikin shekarar 2014.
Alhaqiqa marrat ayyam sa'ba بالذات على غزة والقدس والضفة الغربية وسببها هو الاحتلال الإسرائيلي.
شغبان فلسطينو محمود عباس yace matsanancin lokaci ya wuce a yammacin kogin Jordan da birnin Kudus musamman ma da kuma zirin Gaza. Hare-hare da Isra'ila ta kaddamar a yau sun yi tsanani a kan zirin Gaza tare da rokoki da kuma jiragen sama. Waɗannan hare-haren ba na zaman lafiya ba ne, ko da yake mu muna son zaman lafiya kuma muna kira ga zaman lafiyar. Dakarun Isra'ila sun kashe akalla Falastinawa 115. Tun ƙarshen watan Maris, lamarin da ya janyo sukar lamiri ga yin amfani da ƙarfin soji. Isra'ila tana zargin ƙungiyar mayakan Hamas da takalar tashin hankali, ta kuma ce ta maida martani ne don kare iyakarta. Amurka ta kira taron gaggawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tattaunawa akan sabbin hare-hare akan Isra'ila a zirin Gaza. Ana sa ran kwamitin zai zama a yau Laraba. Wasu 'yan sandan Afghanistan sun mutu a cikin wani harin da aka kai a shalkwatan ma'aikatan harkokin cikin gida a babban birnin ƙasar Kabul a yau Laraba. Harin ya fara ne a lokacin da wata mota ɗauke da bam ta tada kanta a shingen binciken jami'an tsaro a wajen ma'aikatar cikin gidan. Nan ne fa wasu mahara ɗauke da makamai suka mamaye kofar ginin kuma suka shiga cikin babban harabar ginin, inda suka haɗu da jami'an tsaro da suka maida martani a kansu. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan Najib Danish ya ce mutane biyar sun ji rauni a cikin wannan harin, sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin a yau Laraba. Ƙungiyar Taliban ta lashe takobin ƙara ƙaimi a hare-hare da take kaiwa Kabul a matsayin wani ɓangare na mummunar hare-haren da ta saba kaiwa a kowace shekara akan gwamnatin mai samun goyon bayan Amurka. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Malaysia ya ce za a ci gaba da binciken jirgin sama samfurin kasar mai lambar MH370 wanda ya ɓace da zarar an samu wani ƙarin shaidu a kan yiwuwar gane inda jirgin yake. Binciken jirgin na baya-bayan nan ya ƙare ne a jiya Talata bayan da wani kamfanin Amurka mai bincike a kan teku Infinity Ocean ya sanar da kammala bincikensa na watanni uku don gano jirgin a wani wuri mai faɗi kilomita 112 a kan teku. Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa mun kai inda ba za mu ci gaba da binciken abin da ganinsa zai mana wahala ba. Wannan babban abin al'ajabi da ya taɓa faruwa a tarihin zirga-zirgar jiragen sama a duniya ya fara ne a ranar 8 ga watan Maris shekarar 2014, lokacin da jirgin ƙira Boeing 777 ya ɓace a shekarar 2014 ɗauke da fasinjoji 239 a kan hanyarsa daga Kuala Lumpur zuwa Beijing. Gwamnatocin Australia da Malaysia da kuma China sun dakatar da binciken da suke yi a hukumance bayan sun tantance wani wuri mai faɗin kilomita 119 a kan tekun Indian Ocean a kan kuɗi da ya kai sama da miliyan 150.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kwamitin harkokin cikin gida na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya Adam Jagaba, mai wakiltar mazaɓar Kaciya da Kagarku na jihar Kaduna, ya sake shiga daga jam'iyyar APC ya sake komawa jam'iyyar PDP inda ya fito. A cikin hirarsu da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, ya bayyana dalilinsa na komawa PDP.
Kintuna malama, da ina PDP ne, na zaci PDP jam'iyya ce da mai aikin talakawa mai ba ta san akidan demokradiyya ba, ya sa sai na koma APC. Amma da na koma APC, ashe da na guji abin da na tunanin wahala ne, na zira shiga kanjin azaba. Don APC na gani ba ta da kida na demokradiyya, ana kama kariya duk abubuwan da yake yi wanda su dama su suke da su ko wannan congress zabuka da su kai ya nuna in tarihi tudu ba ta ba kamar kamar kaje ba har zo yanda ake mutane na an bari fulani su yi suwa ta kashe mutane na mun kuka fasu ko kuma ciyar Kaduna ko kuma ciyar ta gwamnati ta tsaraya ko kuma to mutane na ba za su je suna kuka ni in zo na in nuna ina jin daɗi ba ba za a zo na kashe man mutane na ba mutane suna hawaye ne in zo na wani na shan shan jari cin na man kaci yana jin daɗi yana cikin gwamnati ba ba zai yi ba yana cika abubuwa na ce ba zai yi ba ba tuni ba kula da mutane na ba ko su da arziki ba ba cikin na mutane arziki ba ba ma da sa mutane kudin suka da mai kan mutane ne ba
eh wato mutanen ka da kai ambata da kace ka koma jam'iyyar PDP sabili da su da yawun su ne ka koma jam'iyyar APC da din ko kuma ta yaya yanzu ta zama jam'iyyar mutanen ka tunda dama wannan jam'iyyar ta take
ai dai ba za ku ro ne da ni na tsaya primary ne da zabe mun na yin da duke su kai kama kariya na ya canza lokacin sun ci ai tun da sai na koma APC ne APC sun kawo talla sun ce zo a cikin PDP demokradiya ina samun su ga abin nan babu kama kariya ba ko ni ashe yana kun tana ne na kudu sai na tsada na shiga wuta
eh wato akwai wanda suke bayyana cewa ka sake komawa jam'iyyar PDP ne sabili da rashin jituwa da ke tsakanin ku da kusoshin jam'iyyar APC ko kuma akwai abin da kai da yasa aka dakatar da kai dalili kenan da yasa ka sake komawa PDP
ai abin da ke gaske faruwa malama alheri ba gani kuma zaman lafiya sai kawai an zo an rubuta wasika wato APC sun zo sun rubuta mana wasika an dakatar da ni a jami'ar APC sai masha Allah wato min da bakin kici in da shi suspension as lokacin zabi kamar su wata shekara ne mazabi yan zaka da ni sai man sha Allah babu dalili ba kira ni an zo na ba su ci ba ni daga baki na ba daga kawo zargi ga baki da wanda ka da ni ga baki da sai man sha Allah
eh amma
siyasa
amen
na cikin babban dalili na daka na cikin boksu
kace babu gaira ba dalili amma ba za a dakatar da kai kawai su baka wasika su ce mun dakatar da kai ba ba tare da bayyana dalilan da yasa suka dakatar da kai ba cikin wannan wasika
isa da ga dokokin APC kundin tsari da ka ba APC idan mutu ya yi shi a ward ne za a duba ward shi a kabani na ganda ward su za su duba na da miki kun sun zo na ina dakatarwa ne su ne su dakatar amma wannan an sa wai ward su guri ne ward sun ci ne ba da jin nan shi aka kira shi a gabanin ward an kai shi ciya ta kadina office a ofishin gargajiya an sa su duk wakili ko kuma esco ko shugaban party na wannan ward da bai sa hannu na kuri da jam'iyya ba ya ci cire su a labin
eh wato
aka tura ta su suka hannu sun ci an kuri ni ko kuma na nan da ci shi da dama na yi da kallon mun gura gudu kuda manyan siyasa
to madalla sai kuma jahuriyar Niger inda kungiyar Izalatul Bid'a mai cibiya a birnin Jos ta aiki da malamai zuwa wasu kasashen Afrika cikin su har da jamhuriyar ta Niger domin gabatar da wa'azin zaman lafiya albarkacin wannan watan saboda haka aka buƙaci shugabanni su kasance masu adalci don cire dukkan wani tunanin aikata muyagun ayyuka wakilin muryar Amerika a Yamai Sulaiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani
Karfafa danƙon zumunci tsakanin al'ummar Najeriya da na sauran ƙasashe makwabta na daga cikin dalilan da suka sa headquarter kungiyar Izalatul Bid'a wai kamatun sunna bullo da wannan tsari na wa'azin haɗin gwiwar malaman waɗannan ƙasashe albarkacin watan Ramadan maudu'in da ke kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a haɗuwar ta bana shine batun zaman lafiya kamar yadda shugaban majalisar malaman jihar Kebbi Sheikh Abdulrahman Isa Jega dake bakuntar Niger domin wannan aiki ya bayyana mun
kungiyar izala jama'atu izalatul bid'a kamata sunna ita wannan kungiya mai hidikuta a Jos wadda Sheikh Muhammad Sani Haye jinga yake shugabanci abinda ta sama gaba baicin tauhidi kira ga tauhidi da kira ga mutane su fahimci abinda ake cewa ibada wato abinda babban hadafinta zama lafiya da kuma yaki da ta'addanci, kada a samu mutane suna yin abinda musulunci hane su. Kamar yadda nake nan ne Niamey, akwai wasu a Cameroon, akwai wasu a Ghana, akwai wasu a Mali, akwai wasu a Togo, akwai wasu a Burkina, akwai wasu a Sudan, akwai wasu a Senegal, akwai Chad.
Wanzuwar zaman lafiya wani aiki ne da ke buƙatar gudunmuwar kowa, saboda haka malamai ke ƙara jan hankulan jama'a su kasance masu biyayya a duk halin da suka tsinci kansu ciki. Sai dai fa wajibi ne ga shugabanni su kwatanta adalci domin samun kwanciyar hankali mai ɗorewa, in ji magada Annabawa.
Al'umma su yi da'a wa shugabanci, su ba shugabannin su haɗin kai, kada su yi musu tawaye, banda zanga-zanga. Ko da mutum na neman haƙƙi ga shugabanni ne, to shi neme shi ta limana, kuma banda rigima da jawo tashin hankali. Al'umma wadda abbayan wanda du'a shugaba, to an azama shugabannin shi adalci kuma ya ba su haƙƙinsu. In ya ba su haƙƙinsu, shi ko Allah zai mai mafita. Allah madaukin sarki cewa ya ayyuhal ladzina amanu adi'ullaha wa adi'ur rasula wa ulul amri minkum.
Shekaru akalla 15 kenan da kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata sunna mai headquarter a Jos ke aikewa da malamai zuwa sassan duniya a irin wannan lokaci na Ramadan. Kuma a cewar daya daga cikin masu masaukin baki a nan Nishar Sheikh Suleiman Mamman, haduwar na ƙara samun karbuwa daga jama'a a kowace shekara.
To gaskiya alhamdulillahi muna amfana sosai, lalle al'umma musulmi na Yemen sun karbi hannu biyu, saboda ga mutane an hau kujeri an zauna, kuma ga wasu nan tsaye. Wannan yana nuna cewa an ba abin goyon baya sosai, kuma muna fatan shekara duka a rika turo mu da malami insha Allah, in mun mutu waɗanda za su zo daga baya su ɗauka in Allah.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. A jihar Anambra yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Obosi bayan wasu gungun 'yan daba sun buɗe wuta kan jama'a a wani bikin jana'iza a ƙarshen makon da ya wuce. Alphonsus Okoro, Gareka.
Har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar a garin Obosi da ke ƙaramar hukumar Idimbile ta arewa ta jihar Anambra bayan wasu 'yan daba suka buɗe wuta kan jama'a a wani bikin jana'iza a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma da kuma raunata mutane da dama, cikinsu har da mata masu juna biyu guda biyu. Kamar yadda Chieftain Ibo Kubiri, shugaban kungiyar tabbatar da ci gaban garin Obosi, ya shaidawa muryar Amurka.
The court group dropped two persons just near my house just about 5 minutes ago. Obosi is now in this area. You just save yourself, protect yourself. That is all what we are here now and doing.
Ya ce ko minti biyar ba a yi ba da gungun 'yan daban suka buwa mutane biyu fashi kusa da gidana. Yanzu komai ya rikice a garin Obosi. Abinda ake ciki yanzu shine kowa ya tsirar da kansa, kowa ya kare kansa. Yanzu bayan jami'an rundunar 'yan sandan Najeriya reshen garin Obosi sun shaida wa manema labarai cewa komai ya lafa, da kuma cewa sun cafke mutane 32 daga cikin waɗanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aikin. Na nemi sanin mai rundunar 'yan sandan jihar Anambra ke wajen kawo zaman lafiya a garin, amma duk yunkurin samun Malam Haruna Muhammad mai magana da yawun rundunar ya faskara. Yanzu kuma akwai alamun cewa rikice-rikicen da suka addabi garin Obosi a 'yan shekarun nan na da matukar alaka da jayayyar shugabancin garin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To madalla, a gaida Alphonsus. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11 na safe da minti 19. Ga shiri na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin yake ci bizne da wata 'yan Najeriya, kuma bari mu bar baƙon tamu ta gabatar da kanta da kanta.
Sunana Cecilia Dama.
Cecilia Dama, daga ina ta zo America?
Ni daga Plateau State.
A ina Plateau take?
A Jos, Nigeria.
To tun yaushe Cecilia ta zo nan America?
Ni na zo nan tun 1999, shekaran
1999?
Eh.
Turka shi. Tun lokacin kike nan ko kin koma gida kika sake dawowa ne?
A tun lokacin ina nan a Boston.
Kuma da kika zo nan Boston kika fara zama har yanzu kuma nan kike?
Eh, har yanzu ina nan ban koma gida ba.
To, me Cecilia ta zo America ko gode ta zo neman sauyin rayuwa ne?
A farko antina ne, ina da wata antin da tana nan da nazo na haɗu da ita kuma a zancen abin zan fara makaranta. So da na gama makaranta daga Najeriya, so basically na zo America zan zauna da ita don rinka zuwan makaranta, continuing education.
Wani matakin makaranta? Makarantan secondary ko ko game da gaba da secondary ko ko primary?
No, makarantan gaba da secondary school.
Watan jami'a kenan?
Eh.
To kin jami'a anan ne ko ko dai kin yi a Najeriya ne kafin ki zo?
A anan da ina fara.
To nan kika fara, nan kika kare kenan?
A nan na fara kuma, amma dai ban kalmata ba, ban kare ko ba, har yanzu ina nan ina makaranta. Dalilin da ya sa haka, na bi na abin da na shigo business, na bude restaurant. So daga nan na din pausing tukuna so that don't concentrate in kafin. Idan komai da komai ya yiwu, kuma zan iya koma in jin kalmasa.
To yanzu tun 1999 shekara 1999 kika fara wannan karatun, har yanzu ba ki kare ba?
No, so ba wannan ba kenan. So no, na fara ba, amma kuma na shine na ce na dan
kika dan dakatar da shi.
Eh, na dakata tukuna da na samu na bude shagon cin abinci. So yanzu ina nan, ina kan aiki kenan kafin, amma dai zan iya koma in kalmasa.
To ashe mutum na iya dakatar da karatu anan?
Kore, yes.
Ko shekara nawa ne kuma sai saki koma?
Eh, zaka iya saki komawa. Karatu kowane lokaci ne, ba abin da zai iya hanawa. Zaka iya magana da counselors naka, zaka iya cewa to ga abubuwan da kake so ka pursuing, ko kuma sai kuma in ka gama wannan zaka iya komawa ka je ka koma ka kai karatu kuma.
To kin ce tun shekara 1999 kika zo, lokacin da aka fara siyasa kenan a Najeriya, wurin shekara 17 kenan yanzu. Shekara nawa kika yi, farkon shekara nawa kika yi karatun tukunna kafin ki ajiye shi, ki jingine?
Idan na calculate na ji na yi shekara uku.
To bayan shekara uku sai kika fara bude wurin wannan cin abinci da kika ce, na ji kamar kin ce kin bude wurin cin abinci.
Eh, so bayan shekara uku na fara dai kitchen ne tukunna daga gida. So irin na dafa abinci, ina kai idan akwai party ko kuma aure ko kuma graduation ko kuma baby shower, abubuwa haka kafin. Sai da na bi na duba na kan wai wannan yana biyan bukata, sai na bi na fara kokarin zancen bude shagon cin abinci restaurant a Boston.
Akwai 'yan Najeriya ne a Boston da suke bukukuwa har da za a baki kwangilan yin abincin ana buki?
Yes, a nan Boston muna nan da yawa.
To
akwai mu nan da yawa, amma kuma sai ka gan su Inyamurai da kuma Yoruba sun fi yawa. So amma dai muna nan da yawa a nan Boston.
Har da Hausawa ma akwai su kenan, tun daga ki na kuma yi magana da an.
Okay, so mu ɗaya ne, ba mu yawa a nan ba. So most of the time da ni na kula shi ne mun da muna jin Hausa ko kuma Hausawa in sun zo kwata-kwata killa su suna zuwa kawai a kan yin zancen business, amma wai su zo su zauna nan kamar yana musu wahala. Eh, so su sun fi so kawai su dai kawai su zo. Okay, to sun zo sun gangari za su koma. Just kamar abin nan mamana idan ta zo tana shigowa daidai daga Logan Airport tana so ta koma.
Wai me yasa?
Don dalilin wai America ya yi mata shiru ainu a Nigeria. A Nigeria wato duk kawai abokanai sun san ta. So abokanai ma suna kira, to anti mu meeting naki fa, yaushe zaki dawo. So duk wannan da tana ji daga gurin su yana bata damuwa. Kuma balantana a nan America baka ma san neighbors naka ba. Shine tana kan ta mun bayani wai ai a Nigeria duk mutane da suna zama a anguwa idan rana daya ba su ganka ka fita ba, za su zo su leka, su zo su ce a aya
wani lafiya.
Eh, lafiya.
Amma nan ba ruwan kowa da kai.
Wallahi nan ba ruwan kowa da kai. Ita karan kanta ma abun ya ta dame ta. Anguwan da muke zama a wane ne na cikin gidan can, wane ne na wannan gidan. So ba ta san kowa da kowa a nan ba. Amma ina kan gaya mata, eh, akwai mutane amma ta tashi da safe ba ta ganin kowa, don kowa yana tashi da asusuba a je aiki, bara dawo kuma sai can da yamma. By the time an dawo kuma sai a fara lura da yara kuma dandan sai a tashi kuma a continue.
To Cecilia, ga cikin koro bayani amma lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba kin ci gaba masu saurare a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da wannan bakwar tamu yanzu a madadin ita bakwar tamu Cecilia Dama da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fara da sallama ne inda ya ce muryar Amurka ku bani dama a matsayina na matashi mai shekaru 20 domin in bayyana jin daɗi na dangane da alƙawarin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi. Na sanya hannu akan dokar da za ta baiwa matasa damar tsayawa takara. Hakika mun ji daɗin wannan alƙawari da ya yi mana, muna fatan zai gaggawar cikawa. Sako daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe, Najeriya. Shi ma sakonmu na gaba da sallama ya fara inda ya ce muryar Amurka don Allah ku bani dama na jajantawa al'ummar garin Argungu da ke jihar Kebbi a bisa ibtila'i na rushewar gidaje da ya same su. Allah ya maida musu alkhairi. Sako daga Aminu Adamu Malam Madorin jihar Jigawa. Shi kuma sakonmu na gaba cewa ya samar da zaman lafiya ga al'ummar Libya shine ya dace da su maimakon gudanar da zabe ga 'yan kasar. Sako daga Sufyanu Gumel Zangon Daura. Hare-haren da kasar Isra'ila take kaiwa Falastina wanda ake samun asarar rayukan jama'a da dama wani abin takeici ne musamman ma yadda duniya take kallon wannan lamari amma tai gum ba tare da ta takawa Isra'ila birki ba. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajo wanda ke cewa neman shugaba Buhari da ya bada izinin a gurfanar da 'yan majalisun da aka samu da hannu cikin cushen kuɗi a kasafin kuɗin shekara ta 2016 da wata kotu ta yi hakan yayi daidai. Kuma muna fata shugaba Buharin zai yi hakan. Domin dai bai kamata ba a ce an samu masu yin doka da taka doka ba. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da ke cewa sauya sheƙa da Sanato Dina Malaya ya yi daga APC zuwa PDP bai zo da mamaki ba. Ganin yadda dangantakarsa da APC ta yi tsami a baya-bayan nan, sako daga Mansur Almugumel.
Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
Ƙasar Zimbabwe za ta gudanar da zaɓe a ranar 30 ga watan Yuli a karon farko da ƙasar da take kudancin Afirka. Za ta yi zaɓe bayan lokacin da sojojin ƙasar suka yi waje da shugaban ƙasar Robert Mugabe a watan Nuwamban bara. Shugaban ƙasar Emmerson Mnangagwa ya shi ne ya aje ranar 30 ga watan Yuli ta zama ranar zaɓen shugaban ƙasa da na wakilan majalisa da kuma zaɓen kansiloli. Mnangagwa mai shekaru 75 da haihuwa wanda kuma ya taɓa zama mataimakin shugaban Mugabe shi ne zai jagoranci jam'iyya mai mulki ta ZANU-PF ta fafata da babban jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change wanda Nelson Chamisa mai shekaru 40 da haihuwa yake mata jagora. Shugaba Mnangagwa ya yi alƙawarin cewa za a gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Kuma ya miƙa gayyata ga masu sa ido daga ƙasashen waje su zo su duba yadda za a gudanar da zaɓen.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan Mr. Skip. Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.